sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 18 ga watan Yuli shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, ga Baballe da kanin labarai.
Yau Lahadi, hukumar zabe ta sanar da cewa babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ta lashe zaben gwamnatin jihar Osun da ke kudu maso yammacin kasar, wanda ake ganin wani babban koma baya ne kan jam'iyyar APC mai mulki ta shugaba Muhammadu Buhari. A halin da ake ciki kuma, mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya bayyana dalilin sa na kin fita kasar waje domin yin jinyar gurɗewar da ya yi a kafa yayin motsa jiki. Jami'an tsaro sun harba barkunan tsohuwa mai sa hawaye a yayin da 'yan Sudan suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar Khartoum jiya Lahadi domin nuna adawa da shugabancin sojojin kasar.
Kanin labarin kenan. Al'ummomin wasu yankuna da ke ƙananan hukumomin wasai da Kanam a jihar Filato sun koka akan yadda 'yan bindiga suke kisan mutane da sace dabbobinsu.
Bukatun gungun a taimaka farashi tare a taimaka mana, wannan abin ya fi ƙarfi mu, mun shiga damuwa, kuma ba mu ganin noma, mun shiga haulayi.
Ministan Kwadagon Najeriya Dr. Chris Ngige ya furta wasu kalamai da wasu 'yan kungiyar malaman jami'o'i ta ASU suke fargaban waɗannan kalaman na iya mai da hannu agogo baya a kokarin sasantawa tsakaninsu da gwamnati.
Tsoron mu shine tun da yayi waɗannan kareyaki, to ƙarya nawa ya faɗa muku daban ƙasa akan wanda yaji haƙƙi da kuma wanda ba mu sani ba, wanda yana iya sanya mu sababbin cewa duk abin da an kai ban bai ba.
To kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumar zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya sannan.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Lahadi, hukumar zabe ta sanar da cewa babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ta lashe zaben gwamnatin jihar Osun da ke kudu maso yammacin kasar, wanda ake ganin wani babban koma baya ne kan jam'iyyar APC mai mulki ta shugaba Muhammadu Buhari. Osun tana cikin jihohi 8 daga cikin 36 na Najeriya, inda ba a gudanar da zabe a lokaci guda da sauran jihohin kasar saboda shari'o'i na sakamakon zabukan baya. Hukumar zaben mai zaman kanta ta kasa INEC ta ce Sanata Ademola Adelike na jam'iyyar PDP ya samu ƙuri'u 437, inda ya kayar da gwamna mai ci na jam'iyyar APC Boyega Oyetola, wanda ya samu ƙuri'u 375 a zaben da aka yi a ranar Asabar a babban birnin jihar Oshobo. Baturen zaben Oluwatoyin Temitayo Ogundife ya bayyana Ademola Jackson Nuruddin Adelike na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben da ya cika sharuɗan da doka ta tanada. Adelike, mai shekaru 62 da haihuwa, ya lashe kananan hukumomi 17 daga cikin 30, yayin da Oyetola ya lashe 13. A halin da ake ciki kuma, mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya bayyana dalilin sa na kin fita kasar waje domin yin jinyar gurɗewar da ya yi a kafa yayin motsa jiki. A cikin hirar shi da muryar Amurka mai taimaka mataimakin shugaban kasa kan siyasa Abdulrahman Baffeyola, ya ce Osinbajo ya zaɓi likitocin Najeriya su duba shi don gwada misali da amincewa da ƙwarewarsu. Abdulrahman Baffa ya bayyana cewa ƙwararrun likitoci 6 ne suka yi wa mataimakin shugaban kasar tiyata a wani asibiti da ke birnin Ikwa da aka kammala cikin nasara.
Shi ma'abocin motsa ciki ne, kuma yana yin wasa na squash, saboda haka tun kafin lokacin da muke campaign yana buga wannan wasa ya gurɗe a kafar shi, sakamakon haka ya samu wato ciwo a kafar shi. To kuma ai ta dan kokarin dai ai managing dan abun, to amma kuma bayan wani lokaci da aka ta magani ba a samu sauki ba, to na likitoci suka nuna cewa lalle akwai bukatar sai an mishi aiki don a gyara wannan gurɗewa dai, amma ba karaya ba ce. Wanda kuma mutane da dama sun zo ya ce to ya yadda za a yi aikin, ta ba shi shawara cewa ya fita ƙasar waje Turai ya je a yi, amma kuma ya ce shi bai gamsu da sai ya je waje ba. Yana da imanin cewa a nan gida Najeriya likitocinmu ƙwararru ne, kuma za su iya duba lafiyar shi kuma a matsayin shi na shugaba wanda yake ga number 2 a kasa dan ya dada nuna ma cewar ga yanda ya kamata ai koyi da shugabanni na cewar ya kamata ya zama akalla koda asibiti ne na kudi musamman su shugabanni suna tsayawa gida dan a duba lafiyar su da ta iyalinsu
mai taimaka mataimakin shugaban kasa a fannin harkokin siyasa Abraham Baffayola a hira shi da wakilin sashen Hausa Nasira da Mail Hikaya za iya sauraron cikakken hira a shafinmu na internet jami'an tsaro sun harba barkunan tsohuwa mai sa hawaye a yayin da 'yan Sudan suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar Khartoum jiya Lahadi domin nuna adawa da shugabancin sojojin kasar wanda ke da alhakin barkewar rikici a jihar Blue Nile jami'an Sudan da Majalisar Dinkin Duniya sun ce sama da mutane 30 ne suka mutu yayin da wasu 100 suka ji rauni sakamakon rikicin kabilanci da ya barke a makon da ya wuce tsakanin kabilan Hausawa da na Funga a jihar Kudu maso gabashin kasar kusa da kan iyaka da kasar Habasha hukumomin kasar sun faɗa jiya Lahadi cewa za su ƙara yawan jami'an tsaro a jihar tare da gudanar da bincike kan rikicin an kafa dokar hana fita a garuruwan biyu masu zanga-zanga a babban birnin kasar na dauke da alamomin da aka rubuta kudakatar da yakin basasa ana zubar da jini a Blue Nile da soke rajejeniyar zaman lafiya ta Juba yayin da suka nufi fadar shugaban kasar an samu barkewar tashe-tashen hankula a wasu sassa na kasar Sudan da suka hada da yankunan gabacin gabar teku da yammacin Darfur da rajejeniyar zaman lafiya a kasar baki daya da wasu kungiyoyin 'yan tawaye suka rattaba hannu a Juba a shekarar 2020
to an jima kaɗan ba balle zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu al'ummomi a wasu yankuna da ke kananan hukumomin wasai da kanam a jihar Filato sun koka akan yadda 'yan bandaga suke kisan mutane suna sace dabbobi da yin garkuwa da wasu mutanen a ƙauyukansu daga jihar Filato ɗin ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana
A cikin 'yan kwanakin nan lamarin tsaro ya tsananta a ƙauyukan da ke kan iyakar jihohin Filato da Taraba da Bauchi inda 'yan bindiga suka tsaurara kai hare-hare suke kuma satar dabbobi da kisan mutane. Shugaban kasuwar shanu na garin Jarmai a ƙaramar hukumar Wase Inusa Jarmai ya ce 'yan bindiga sun yi awon gaba da shanu fiye da 500 a ranar Juma'a game da sace mutane da suka yi.
Ranar Juma'a an ci kasuwa jiya yan ta'adda sun tare shanun mutanenmu wallahi sun kuda da su shanu ya kai sama da 500 mutanenmu yau sun fito an yi zanga-zanga a Bashar har zuwa gobe gida ma ke Bashar saboda sun an yi fushi hukumar zanen babu matakin da aka dauka. A kama wannan a kashe wannan a aiki kenan kun shiga haula in shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
to amma yanzu kun ga shaida ma hukumomi kuwa
mun shaida ma hukumomi an tafi har gidan haki ne mutanen mu sun kama zanga zanga muka ce akwai tada hankali zanga zanga ba zai fudda mu ba a cikin yan kwanaki nan sun zo jinji sun kashe bayan Allah sun kashe mutum da ya sun kashe ayyansa uku sun tafi da garkin saniya kudu sun zo jikin safiyo sun muda wuta mutane sun ji mara wasu ramurka sun tafi da garkin saniya uku shekarun jiya nan.
Yanzu me ya bukatar ku?
Bukatar mu gongona a taimaka mana shi tare a taimaka mana wannan abin ya fi karfi mu mun shiga ɗaya mu wafa na ba mu gana noma mun shiga haula'i.
Shi ma kansila mai wakiltar Gimbi da Finau a ƙaramar hukumar Wase Adam Umar ya ce 'yan bindiga sun kori manoma da makiyaya da ke rayuwa a ƙauyukan yankin da dama.
Bayan kamun da suke wa mutane suna karɓan kuɗi yanzu sun dawo suna biyan dukkan fulanukan da suke kan dajin suna ɗiba musu dabbobi kuma. So yanzu manoma sun watse makiyaya sun watse a cikin daji.
Wani daji kenan?
Dajin da ke yankin tsakanin Filato da kuma Taraba da wanda yake bandar da Gombe da Bauchi kuma suna bin mutane a 'yan ƙauyuka-ƙauyukan da suke kewaye da wurin suna musu barazanan ko su bar ƙauyen. Ko kuma ɗan sun dawo su kama su su kidnapping ɗinsu ko su kashe su su kore musu dabbobi.
To da yake kai kana kansila da ke wakiltar wannan yanki me kuke a hukumance don ganin cewa wato an gano su an kuma ɗauki matakin da ya dace?
A hukumance ana iyakan kokari domin mutanen nan kamar yadda na faɗa zuwa suke yi yawancinsu suna zuwa daga Katsina, Zamfara, Niger. suke shigowa kamar shi chairman namu honorable Dr. Ado Abubakar Buba yana iyakan kokari domin yayi kokarin da yana sayan dan abubuwan taimako ya bada jama'an da wayan abubuwa suka faru da su sannan kuma ƴan banga suna kokari sai dai har yanzu ba iya an tracing din makoyan wayannan mutane ba
da yake mai da martani ta sakon karta kwana kakakin rundunar da ke samar da zaman lafiya a jihar Plateau Manjo Ishaku Takwa ya sheda min cewa wase na can hankali kwance Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto Ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram yanzu ga baban Layya Dawo da ci gaban labaran duniya
Jiya Lahadi Rasha ta kai hari da makami masu linzami kan birnin Mykolaiv na kudancin kasar Ukraine mai muhimmanci duk da cewa dakarun Moscow sun afkawa yankin gabashin Ukraine da sabbin har-hari. Magajin garin Mykolaiv, Alexandra Sakevich, ya bayyana cewa makamai masu linzami na Rasha sun kai hari kan yankin masana'antu da gine-gine a birnin. Mafi girma daga ciki ita ce cibiyar kera jiragen ruwa. A yanzu dai babu cikakken bayanin kan waɗanda suka mutu. Rundunar sojan Rasha ta ce tana kokarin yanke duk wata hada-hada a gaba daya daga gabar tekun Bahar al-Aswad zuwa iyakar Romania. A farkon yakin da aka kwashe watanni biyar ana gwabzawa, sojojin Ukraine sun fafata da yunkurin Rasha na kame Mykolaiv wanda ke kusa da gabar tekun Bahar al-Aswad tsakanin yankin Crimea da Rasha ta mamaye da kuma babbar tashar jiragen ruwa ta Odessa da ke Ukraine. Tun daga wancan lokacin sojojin Rasha suke ruwan bama-bamai a Mykolaiv da Odessa tare da harba makamai masu linzami akai-akai. Ana sa ran kwamitin majalisar dokokin Amurka da ke binciken rikicin da aka yi a ginin majalisar dokokin Amurka ranar 6 ga watan Janairun shekarar da ta gabata zai duba sakonnin karta kwana da jami'an leken asirin farin kaya suka aika daga kwana ɗaya kafin rikicin ya barke da kuma yadda lamarin ya faru kamar yadda wata mamba a kwamitin binciken ta faɗa jiya Lahadi. Yar majalisa Zoe Lovegreen ta shaidawa shirin This Week na gidan talabijin na ABC cewa muna sa ran za mu same su kafin ranar wannan talata muna buƙatar gaba ɗaya sakonnin daga ranar 5 zuwa 6 ga watan Janairu rikicin ya barke ne a daidai lokacin da kimanin magoya bayan shugaban ƙasar na lokacin Donald Trump ɗan Republican su kusan 2,000 suka kutsa kai cikin ginin majalisar dokokin ƙasar suna ƙoƙarin hana 'yan majalisa su tabbatar da cewa dan jam'iyyar Democrat Joe Biden ne ya lashe zaben 2020. An dakatar da tabbatar da ƙuri'un jami'an da suke tabbatar da zaɓe da ya nuna Biden ya takawa yunkurin Trump na sake zaɓensa birki na tsawon sa'o'i yayin da masu tarzoma suka fafata da 'yan sanda inda suka lalata ginin majalisar da mamaye ofisoshin 'yan majalisa. Lovegreen ta ce kwamitin binciken yana buƙatar sakonnin don sanin ainihin abin da ya faru kafin da kuma lokacin tashin hankalin. Ma'aikatar leken asirin ta farin kaya ta faɗa a makon da ya gabata cewa an rasa wasu bayanai a lokacin da ake kuke bayanan wayoyin iPhone ɗin da aka saba yi, amma an adana sakonnin da suke nema.
A gaida baban Lai da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. A Najeriya a yayin da ɗaliban jami'o'in ƙasar da suka kwashe wata biyar a gida suke fatan komawa makarantu don ci gaba da karatunsu. Ministan Gwadago Dr. Chris Ngege ya furta wasu kalamai da wasu 'ya'yan ƙungiyar malamai na jami'o'i suke fargaban suna iya mai da hannu agogo baya a ƙoƙarin da ake yi na sasanta tsakaninsu da gwamnati. Ga dai rahoton Muhammad Nasir da aiko mana daga jihar Sokoto.
Tun daga watan Fabrairun wannan shekara ɗaliban jami'o'in Najeriya ke zaune raddat ba karatu saboda yajin aikin da malaman jami'o'in suka tsunduma ciki. daidai lokacin da iyaye dalibai da ma wasu daga cikin malaman ke fatar ganin an kawo ƙarshen wannan takaddama sai ga ministan kwado gona kasar Dr. Chris Ingige ya bayyana a gidan talabijin na Arise TV ranar 14 ga watan Yulin wannan shekara yana cewa malaman jami'o'in da ke koyar da kusa-kusan kiwon lafiya ba su cikin yajin aiki da nan a Sokoto ma sun yaye dalibai kuma shugaban jami'ar ya rubuta cewa ba su cikin yajin aiki saboda haka ya bada shawarar a soma shirye-shirye na biyan su kudaden su kungiyar ta malaman jami'o'i roshin jami'ar ta Usman Dan Podio ta mar da martani ta bakin shugabanta Muhammad Nuruddin Al-Mustafa
wannan ya zo ne bayan an tambaye shi cewa ko yana son ya raba kain su ɗan kungiyar asu ne sai ya ce a'a yana dai yin haka ne saboda su suka rubuto to mu kuma a matsayin mu na kungiya daya mun je mun tabbatar da members din mu ba su rubuta wannan abun ba ƙarya ce shugaban jami'a bai rubuta ba ƙarya ce aka yi mishi shi yasa muka ƙarya ta wannan labari
wannan lamarin yana faruwa ne lokacin da malaman ke dakon jin ta bakin shugaban kasa da yake committee da ya baiwa mako uku ya zauna da malaman ya kammala aikin sa
to kawai sai ga shi wanga ministan ya zo yana hadin wasu abubuwa wanda ba mu san da su ba abinda muka tunani shine dama ya shiga siyasa lokacin da bayan aka samu dama aka cimma yarjejeniya akan wayanga abubuwan to auren mu shine tunda yayi wadanga kare yake to ƙarya nawa ya fada mu shugaban kasa akan wanga yaji aikin da muka yi wanda ba mu sani ba wanda yana iya sanarwa musabbabin cewa duk abin da an kai zambe ba
to sai dai wasu ƴan kasa na ganin cewa ba wannan zance ne ya dace kungiyar ta bayar muhimmanci ba makomar dalibai ce mafi a'ala
sunana Musa Ubandawaki don minista musu ƙarya miliyon talaka amma a bari yaran su koma makaranta a ci gaba da tattaunawa babu wanda ka samu gwada shi kaso ita sai ka samu abu 100%
zai ta cewa an yi ta ba su hankuri suna jayewa amma gwamnati kuma take cika alƙalin
kai ko yanzu in ka dubi gwamnati ba su ganin yanzu ana ta cewa ana harkokin zabe ana mika zaka tsaron su sai su yi tsaye cewa a'a ba za mu koma kuma ba za mu bari ayi aikin zabe ba sai an yi kaza saboda yanzu ka duba kamar ita gwamnatin karkashin ka da mata mai da hankalin ta ga harkar siyasa so ba ma tuni talaka ta kai ba to in sun kace cikin bada hakan ga shin yaran da kake sa su ma cikin gidajen su har a shekara
sunana Abdullahi Al-Kurebe dan jarida ne malaman jami'o'in kasan nan suna yin bincike iri-iri ta yadda za a warkar da wani ciwo to ko me yasa tun shekaru aru sai yajin aiki ne zai kasance mafita gare su sannan a yayin da waɗanda suke mai ake ganin ana mai yajin aikin ya kamata a ce gwamnati ne za ta yi kuka idan ainihin suka fara yajin aiki amma ba haka bane saboda haka nake kalubalantar su da su nemi wata hanya ta daban ba yajin aiki ba
yanzu dai abin jira a gani shine martanin da gwamnati za ta mayar da yake committee da ke sasantawa ya ci mai yarjejeniya da malaman ko dalibai za su koma makarantun su ko aka san haka Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da 31 a jamhuriyar Niger za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu yanzu kuma ga shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da kan tabo lamarin bin kadin waɗanda aka zalunta ta bangarorin aiki kasuwanci rike gadan marayu rashin cika alƙawari da dai sauransu a sabon shirin za mu kawo korafin wasu mawaƙan da da suka tankari shirin nan gabanin hawa Arfani Hajin nan na shekar 2022 wato hijira ta 1433 da ya kammala ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfi Hashim Kunel sha'irai kuma mawaƙan yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su biyar da suka lashe gasar baituka da aka gudanar a Zaria sun ce sun ji shiru wajen cika alƙawarin kujerun Makka daga ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu har ana jajiberin hawa Arfani Hajin Bana bayan gasar da aka gudanar a fadar mai martaba sarkin Zazzau a shekarar 2022 shugaban kungiyar tallafawa Tinubu TSO Aminu Suleiman ya miƙa kwafin alƙur'ani guda 40 da kuma alƙawarin bada kujerun Makka daga Tinubun kasancewar dakatar da zuwa Makka na tsawon shekaru biyu don ƙalubalen cutar coronavirus ya sa sha'iran ƙarƙashin ƙungiyar majama'ur jalil itijaniya jira da kuma tsammanin samun kujerar banacin da Najeriya ta samu kasan kujeru 43 kakakin waɗanda suka lashe gasar Zulkifli Dogon Bege wanda shine kalifan shahararren sha'irin marigayin Rabi Usman Baba ya nuna takardun godiya da mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Ahmed Bamalli ya aika wa Tinubu da shugaban magoya baya ya rantaba wa hannu Dogon Bege ya buƙaci wa imma Tinubu ko mukarabansa su duba yin wata diyya ga wannan alƙawari dan kare martabarsa a wajen sha'iran
sunana Zulkifli Muhammad Dogon Bege alifan sharau Rabi Usman Baba na kan wanda muka gabatar da musabaka a ƙarshen December 2020 a zariyar masarautar Zazzau inda anan ne muka samu nasara da muka tsallake fesrawa muka tsallake sakar rawu muka zo mu biyar muka zo fito final a wanda a wannan taron ne har muka yi nasarar da Jibabu Ahmad Bola Tinubu ya ba mu ke ta kujerar aikin haji mu biyar da Habibu wanda ke a Kebbi shine na daya akwai Habibu Aminu Sirrin Bege a Kaduna wanda yana biyu akwai Bashir wanda ke Kano shine ya muka na uku da ni da shi muka bracket ni kuma a nan jihar Katsina da Malam Hassan na Maska to shine muka samu ke ta kujerin tun a lokacin ba mu samu amma dai abin da tabbata ba har ma wannan lokacin ya kasance da aka zo 2021 aka ce su kansu wakilan bolan da suka zo suka ce lallai da girma Bola Tinubu yana mana yana taro fata aliyar kuma ya ce lallai wannan alƙawari na shi in dai aikin hajjin nan yana nan tabbatacce a bana to insha Allah kujeru suna nan to kuma har abin da ya kawo zai dai ba mu samu wani bayani ba shi yasa muke da tunanin ko cewa kila da girma Bola Tinubu ko idan ne suka mashewa ko kuma kila sakon ya baro ne shi ne bai zo ba to ba mu da masaniya shi san ya muka so ka tattauna da ku domin sanar domin samun nasara akan hirma
inda mun ga shi ya ita wannan gasar ta ke kasancewa waye ne a karkashin wace kungiya aka shirya ta ne
a karkashin majama'ar rijalat tijaniya ta kasa wanda take a kishin tana nan a Zaria a karkashin jagorancin Muhammad Alhaji Bashir Diwani shine shugabanta na kasa gaba daya
wato ita wannan kungiya ta kan shirya musabaka ko gasa ta waka ne ta wakar bege
yawa tana shirya musabaka duk shekara tana yi wannan shi wannan lokacin da muka shi ne karo na biyar tana yi tana hada shi mai da hai masu yaba annabi sallallahu alaihi wasallam domin ni a kowane group akwai mutum 13 ni na cikin group na 8 amma a cikin group din mu a first round ni ne na daya da aka zo kuma aka zo second round cikin mu shi da ne za a fitar da mutum daya sai kuma Allah ya fitar da ni sai kasance ina haye mutum biyar to shine muhadar sai na je final kenan dukan mu duk wanda aka gani a final din sai da kasance a cikin mu su shi da ne ya kasance shi na daya sai a zubar da biyar sai a dauki daya tunda group 10 ne ya zama to duk group 2 za a fitar da mutum daya group 2 a wasu fitar da mutum daya ya zama to mu biyar haka muka fito muka zo a wannan gasa Allah ya sa da mu ne muka zama zakarin shekara ta 2020 din to kuma har aka zo muka je Allah ya ci da mu a wannan shekarar muka fito final
ya kuke gamu da shi Bola Tinubu ne yazo wajen gasar da kansa ko gaye to shi akai
a su committee majama'u din su ne suka gayyace shi to shine sai turo wakili yace ba wakilin yace yana mana fatan alkhairi amma bai samu zuwa ba gashi ne wakilin shi aka ya kawo qur'anai guda 40 aka bada su a nan fada gaba sarkin Zazzau sai kuma yace Ahmad Bola Tinubu ya ce mu din biyar wannan sha'iran da suka fito haka ya maske ta kujerun aikin haji haka ya takabbara a wurin muna tafto shine muke ta tare da har yanzu kuma Allah bai kaddara abin ya tabbata ba
ai wato in kuka duba ina jin daga nan ne aka samu matsalan nan ta rashin zuwa haji ai
a shekara an ce akwai corona COVID-19 ita ta hana to dabara kuma sai aka ce a gen ma dai gaba daya ba za mu a bari aikin hajin ba za su Saudiya to bana kuma shine sai aka sai tabbatar da wakilan shi da su suka ce lalle ya ce in har ka tafi tana nan to kujerin nan da ai alƙawarin insha Allah tabbata ina nan ba kuma iko Allah gashi mun ga har an fara tashi duk wanda suka biya a wannan lokacin duk suna ta tafiya har yanzu kuma ba wani bayani shi san ya ma muka ji dai damuwa akan al'amarin haka
mana bayani shin waye ne aka turo waye ne Bola Tinubu wakil ta yazo wajen wannan taron ne
eh wani honorable ne Suleiman wanda shine ko jagora ne organization Tinubu na manta da yadda wannan din nashi yake shine wani babba mai jiki haka shine wanda yazo wajen taron ya wakilci Ahmad Bola Tinubu da wannan sako ya fada
eh ko Aminu Suleiman ne
yawa shine kwarai kuwa babba sosai mai jiki kwarai tabbas shine wanda ya zo wurin tara
daga wannan lokacin zuwa bana akwai an sake sabunta wannan alƙawarin ne ko kuma shikenan tun daga nan ba sake wata magana ba
da shekara ta dawo 2021 da za a yi sai su suka gaice mu ita majami'un ta gaice mu tace duk da mu ba mu cikin yan takara amma ana bukatar mu zo don mu halarci taro mu ga abin da abin da ya kasance da muka zo sai ga again sai ga wasu wakilai shi amma a lokacin ba shi wannan din su suka zo sun kai su ko hudu ne suka zo wajen suka a wajen mambarin suka karbi microphone suka ce amur wura tun ga turo su da qur'anai suna a hanya ba su karso ba kuma sannan magana alƙawari da yayi na magana kujeru da aka yi da za a ba sha'irain da suka yi a bara to lallai alƙawari na nan in har kace aiki haji na nan to alƙawarin nan na nan kujerun nan suna nan zai bada yana wata rufa ta alƙairi haka aka tsaya a 2021 kenan to kuma wannan 20 din yana yin musabakan ne a December to kai kuma yanzu da sauratun da zai muna cikin June ta December ake yin kuma tabbas na kuma za su kuma yi a wannan December insha Allah.
Duk da kokarin da muka yi na jin ta bakin Aminu Suleiman ya ci tura amma mun aika masa sako. Hakan ya sa muka bayyana wa tsohon mataimakin an takara Tinubu Ibrahim Masari wanda bai yi wata ba yace Tinubu bai san wannan labari ba. Amma dai in Allah ya kai rai baɗi zai duba batun kujerin.
Alhaji Ibrahim akwai wasu bayin Allah da ungiyar goyon baya ta shi Ahmad Bola Tinubu tun shekara ta 2020 wato Tinubu Support Organization da wakili Aminu Suleiman ake wani taro na sha'irai na majama'ar Idalu Tijjaniya a Zaria. Su biyar suka yi nasara ake musu alkawarin kujerun haji shine kuma Allah bai sa an je ba wajen tsawon shekaru biyu kenan sai bana suke ta duba hanya da Allah bai sa sun samu kujerun nan ba shin me za ku ce kan wannan za su samu ne ko kuma kawai su ci hakuri
to wallahi yanzu ne nake jin magana a gurin ka duk hako ba zan shiga maganar da ban sani ba sai idan har wannan magana ta tabbata to kaga wanda ya musu alƙawari shi ya kamata a je ai magana da shi su je su magana da shi ina ganin abu ne wanda kila ana iya warware shi ko da ma dai ta ina ya shigo domin wato matsalar da muke fuskanta kenan wanda bai isa ba ya je ya dauki alƙawari kuma ya bata wa mutane suna lokaci yayi ya kasance irin abin da Bahaushe ke cewa a kura ramin mai ƙarya na tabbatar maka cewa wannan abun mai girma sanata Bola Ahmed Tinubu bai san da shi ba ba a yi shi ba ba a gaya mishi ba so kuma inda an gaya mishi ina tabbatar maka cewa da wannan magana an warware ta duk da ban san inda ka samu na baka labarin ba su mudan da aka yi mu alƙawari ne suka gaya maka koko shi wanda aka ce yayi alƙawarin ne to amma dai abin da ke da muhimmanci aiki irin wannan aikin alkhairi idan kai alƙawarin abin da kai ka san ƙarya kake na farko dai ko dai kai ba da miyawun wannan mutumin kai wannan magana ba kai kuma matsayinka bai isa na ka dauki gabara abin ka cika alƙawarin ba so abin sai ya zama kamar da batunci maimakon gyara abin sai ya zo ya zama banna so amma in Allah ya sa muna raye ka bincika ka ji kai ni na baka amana abin Malam Nasir ka bincika ka ji idan magana ce wadda take da gaskiya ne an yi ta to na farko dai wanda ya magana sun san ƙarya yi musu to yanzu kuma kai da ka shiga cikin magana ina tabbatar maka in Allah ya yarda in Allah ya sa muna raye to in Allah ya sa 2023 za a yi aikin haji sai ka gaya mana da wuri na yi maka alƙawari kai abokina ne ka san ni na san ka kuma duk abin da yake ba gaskiya ciki ka san ba ni shiga shi so in Allah ya yarda za mu ga yadda za a yi za a sauke wannan nauyin amma dai su kiyayi irin waɗannan ƙananan mutane suna ɗaukar musu alƙawarin da ba gaskiya ciki wannan shine gaskiyar magana so kuma ka ba su haƙuri insha Allah za dai a san yadda za a yi za a warware in Allah ya sa muna raye 2023 ko ya ta kasance.
Mawaƙan bege da karrera waka a wajen tarukan majalisi maulidi da sauransu na tara jama'a da magoya baya daga 'yan ɗariƙar Tijjaniya da Ƙadiriyya. Mutane biyar da suka lashe gasar sun haɗa da Malam Habibu Kebbi da Malam Aminu Sirrin Bege Kaduna da Malam Zulkifil Dogon Bege Malumfashi da kuma Malam Bashir Kano da Malam Hassan Maska. Masu raro kun dai ji abin da ya kaya a wannan batu saboda haka anan za mu yi alƙawarin jira har sai zuwa baɗi. Idan da rabon sauke fara liga waɗannan mawaƙan begen za mu dawo domin sanar da ku abin da ya gudana.
To iya abin da zamu iya kawo muku kenan, Allah ya yarda. An jima kadan da hantsi, za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda zamu kawo muku rahoto akan taro da jam'iyyar MPP mai mulkin kasar Ghana ta yi, wanda ta zabi shugabannin da za su jawo daga man shugabancin jam'iyyar shekaru hudu masu zuwa. Sunana Baba Yakubu Makeri, assalamu alaikum.